أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta talata a yau muna 13 haka ne ku 13 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya a ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 50 daidai ku a cikin suratul baqara wanda a yau kenan insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 51 in Allah madaukakin sarki ya yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci Allah ta'ala ya bamu wato gamo da katare mana dace mana muwafaqa Allah ta'ala ya sa alkhairi cikin abin da zamu karanta Allah ta'ala ya mana albarka baki daya na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla ba'dihi wa antum zalimun ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
الله سبحانه وتعالى يتي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة سننكو تنا سند مكيما النبي موسى الكوري نا دري لكي بدا 40 ثم اتخذتم العجل من بعده سنن sai kuka riki dan maraki bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam wa antum zalimun a lokacin kuna azzalumai masu zaluntan kawunan ku thumma afauna ankum min ba'di zalika sannan sai muka yi afwa akan ku muka yi muku afwa muka yafe muku bayan haka la'allakum tashkurun dan ku zama masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ko wannan ayoyi guda biyu suna ƙara ci gaba da wato Allah ta'ala yana ƙara ci gaba da yi mana bayani akan abin da ya shafi ni'imomi da ya yi ma banu Isra'ila tun daga faɗin sa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum to waɗannan Allah yana ta ce musu wa idh kutina sanda akai kaza kutina sanda akai kaza kutina ni'imomin da nayi muku ni'imomin da Allah ta'ala yayi mabayin sa suna da yawa duk sanda Allah zai tuna mabayi na muku ni'ima kaza na muku kaza na muku kaza sai dai ya tuno musu wargwadan abin da kwakwalansu za su iya hararuwa kuma su dauka amma in Allah zai lissafa mana ni'imomin da yayi mana gaba daya to wato mu in aka ce mu lissafa su ba za mu iya kidanye su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi idan kuka ce za ku kidanye ni'imomin da Allah ya muku la tuhsuha ba za ku iya kidanye su ba ba za ku iya lissafa su gaba daya ba to insha Allah za mu biyo wannan ayoyin mu fassara daidaigun kalmomin su kamar yadda muka yi a ayoyin baya insha Allah Allah ta'ala ya ce wa iz kutina wannan wawun din wawul abafi ce a larabci ana kiranta da wawul abaf wato al'abafu shine hada wannan bangaren da wannan a hada wannan da wannan so idan ana magana sai aka kare wannan sai ana so a hada muku wannan magana ta gaba da ta bayanta to sai aka wawul abaf cewa ku tuna ni'imomin da ne muku sannan ne muku kaza sannan ne muku kaza sannan ku tuna kaza sannan ku tuna kaza shine sai aka wannan wawun din da ake kiran shi da wawul abaf sannan iz mun yi bayani a baya cewa duk sanda kaga an ce wa iz to ana nufin wazkuru iz kutina sanda akai kaza da haka Allah sai ya ce musu kutina iz wa adina Musa lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa to kalman wa adina an sama sabanin kira'o'i akan kalman wa adina wasu daga cikin malamai sun karanta ta da wa'adina bayan wawun din sun sa aliful mat amma kaman Abu Amr ibn al-Ala al-Basri shi ya karanta ta ne da iz wa'adina bai sa aliful mat ba madadin yanda malam ya karanta mana da wa iz wa'adina musamman a wannan qira'a ta mu qira'an Asim riwayan Hafs da sauran qira'o'i wanda suka karanta da wa iz wa'adina amma Abu Amr al-Basri shi ya karanta ne da iz wa'adina Musa ya cire wawun din ya cire aliful mad to wasu malamai sai suka ce sun zabi qira'an wa'adina wasu kuma suka tafi akan cewa sun zabi qira'an wa'adina domin a Imamul Qurtubi ya kawo bayanai tafsilan akan wannan haka ne Imamu Tabari shi ma ya kawo bayanai akan wannan to wasu daga cikin malamai sai suka ce kalman wa adina idan ka ce wa adina ya zama kenan an sama musanyi kamar yadda a in ban manta ba a cikin kitabul kaba'ir mun yi bayani akan akwai abin da ake ce misali alqatul kisa kenan alqitalu kaga an samu ƙarin alifin ya zama an kace alqatlu mutun da ya dau makami ya kisa kenan alqitalu ya zama yaki kenan wannan su kashe a kashe su to ya zama an yi qitalu kenan to sai suka ce in kace wa adina ka ƙara alifin al-ziyadatu fil mabna tazidu fil ma'na ka'idar larabci kenan idan aka samu ƙarin harafi wajen ginin kalma to ya ƙara wa anan fadi to da haka da kace wa adina sai suka ce ai ya zama a tsari an ce wa adina mun yi alkawari ne da kai kenan kamun alkawari na maka alkawari kamun alkawari na maka alkawari kamar misali ni da kai mu yi alkawari in ce insha Allah gobe zan kawo maka waya ko zan kawo maka hula za ka saya dubu kaza kai kuma ka ce ni kuma insha Allah zan kawo maka kudinka kaga yanzu na maka alƙawarin zan kawo maka hula kai kuma kai alƙawarin zaka kawo mun kudi to mun yi wa adina kenan to sai suka ce in ka ce wa adina kuma ka ce da alifun to na maka alƙawari ni kadai kenan na maka alƙawarin cewa zan kawo maka hula kyauta kaga yanzu na maka alƙawari kenan na maka alƙawarin cewa zan kawo maka littafi kyauta ba tare da ka bani wani abu ba babu mukafa'a to sai wasu malamai sai suka ce to su suna ganin cewa sun zabi wa adina saboda ai Allah in ya maka alkawari baya jiran kai kace kai kuma alkawarin me ka masa saboda haka sai ce wa iz sai suka karanta da wa iz wa adina Musa lokacin da muka yi ma Musa alkawari shine suka ce annallahu wal wa'id wal munfarid bil wa'al munfarid ان الله هو الواعد والمنفرد بالوعد دونه الله شيني wanda ya alƙawarin kuma ya takaita da alƙawarin shi kadai babu wanin sa dan haka sannan suka ce ai inna ma takunul muwa'adatu bainal bashar ai al muwa'ada wanda zaka kara masa da alifin wa adina ana yi ne tsakanin mutane shine zaka ce yi min kaza in maka kaza fa amma Allah jalla sana'uhu fa innahu al-munfaridu bil wa'd wal wa'id amma Allah mai girma da daukaka wanda yabon sa ya daukaka shi ya takaita shine ya takaita da yin alƙawari shi kadai alwa'du kikkiawan alƙawari alwa'idu mumuna alƙawari fi kulli khairin wa sharrin akwai alkhairi da sharri qalu kuma suka ce wa bidhalika jaa at-tanzilu fil qur'ani kullihi wannan shine abin da yazo a cikin alqur'ani gaba daya Allah ta'ala yana cewa game da bayanin Iblis wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru
wa ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum
kaga shaytan yana magana a cikin wuta yace inna Allaha wa'adakum Allah ya muku alƙawari kaga bai ce inna Allaha wa'adakum ba sai ce inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq Allah ya muku alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma nayi muku alƙawari na saba mu kage yace inna Allaha wa'adakum Allah ya muku alƙawarin cewa in kun bi shi zai ba ku aljanna sannan Allah yana cewa wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifataini annaha lakum
Allahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lahum wa
yuridu
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين
الله تبارك وتعالى يأتي وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم كتنا سند الله يكي موكو القول إيدا قتشير لندنوني قد أبيوتي وزات زمناك هذا سيكاو يعدو بكاو تشي وكوني مواعدة بتكانوك الله to da haka sai suka ce to anan ma abin da yafi dacewa shine a ce wa idh wa'adna Musa lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa alaihi salatu wassalam to wasu daga cikin malamai sai suka ce ai Allah ya faɗa cewa ne wa idh wa'adna Musa wasu kirawoyin sun zo da wa idh wa'adna Musa kuma kira'an da kirawoyin da suka zo da wa idh wa'adna Musa sun fi yawa a cikin kira'o'i in ka hada cikin qira'atul ashra galibin alqura'ul ashra ko qura'us sab' duka suna karantawa ne da wa idh wa'adna Musa in banda Abu Amr al-Basri wanda muka yi bayani akan sa yana karantawa ne da wa idh wa'adna Musa wallahu a'lam dan haka sai suka ce to a ai tunda Allah ya ne Allah ya ce ne wa idh wa'adna Musa mun yi alƙawari da annabi Musa to kamata yayi ka duba kaga wani irin alƙawari aka yi wasu malamai suka ce ai in waɗancan sun kafa hujja da cewa Allah subhanahu wataala in ya tashi alƙawari baya jiran kai ka masa alƙawari sai suka ce to yaya za ku yi da ayan da muka wuce a baya wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ku cika alƙawarin da kuka mun na cewa za ku min biyayya za ku bi ni ni ma sai in cika alƙawarin da na muku na cewa zan ba ku aljanna kage yanzu kenan kaman an yi muwa'ada tsakanin Allah da bayi ku min biyayya in ba ku aljanna sai suka ce to wancan ayar ita kuma a wani muhalli za ku ajiye ta sannan kuma a sai suka ce kuma alƙawarin da Allah ya yi ma annabi Musa shine alƙawarin me alƙawarin munajati ganawa haduwa to aslan kuma in nace maka misali nace maka Malam Abdullahi za mu hadu anjima a wunti yanzu ce maka da nayi za mu hadu anjima a wunti ai kai ma san da kai yadda tukunna kuma ka gamsu cewa zaka zo da haka yanzu mun yi alƙawari da kai kenan cewa zan zo kai ma zaka zo to shine Allah yayi alƙawarin ganawa da annabi Musa a tsori Saina to Allah ya masa alƙawarin cewa za mu gana da kai kenan shi ma annabi Musa ya yi alƙawarin cewa me zai halarci wannan wajen da haka sai suka ce to wannan ya zama muwa'ada tsakanin annabi Musa da kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma da yawan malamai irin su Imamul Qurtubi sai suka ce wasawabu indana fi zalika min alqawli annahuma qira'atani qad ja'at bihimal ummatu wa qara'at bihimul qara'atu yace abinda yake mafi inganci a wajenmu shine dukansu kira'o'i ne guda biyu ingantattu wanda wato shugabanni ko wanda al'umma da suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka rawaito daga manzon Allah sannan kuma malamai qari'ai sun karanta da wayannan kira'o'in duka guda biyu saboda haka dukansu kira'o'i ne guda biyu ingantattu mutawatirai dukansu kira'o'i ne ingantattu to a tsari kuma na fassara ko alqur'ani ko hadisi idan aka sama ruwayoyi guda biyu to abinda ake fara dubawa shine wanne ne ingantacce a cikin su wanne ne kuma wanda yake mai rauni in an samu cewa akwai ingantacce akwai mai rauni to kaga dama mai rauni shi kan dama an ajiye shi yanzu zai amfani da ingantacce amma in aka samu cewa dukan su biyu ingantattu ne to ba a yadda daya a dauki daya yanzu abinda za a duba shine yaya za a yi a hada su duka biyu ya za a yi a hada su duka biyu a fitar da ma'ana guda daya shine anan ne wasu suke duba in akan abin da ya shafi kunce kunce ne wasu suke duba nasikh wal mansukh wanne aka fara saukarwa kafin wannan in aka samu ga wanda aka fara saukarwa daga baya aka saukar da wancan to ya nuna cewa wanda aka saukar daga baya ya shafi wanda aka fara saukarwa kenan dan haka kokari ake sai a hada su duka biyu a ga yaya za a yi a fitar da ma'ana daga gare su baki daya daka yace walaysat fil qira'ati bi ihdahi ba bi ihdahuma ibtalu ma'na al-ukhra idan ka karanta da daya to ba ta bata ma'anan dayan ba ta ruguza ma'anan dayan wa in kana fi ihdahuma ziyadatun ala ziyadatu ma'anan ala al-ukhra koda kuwa a ce a dayan sun akwai karin ma'ana akan dayan ba mamaki daya in ka dauki guda daya babu mamaki ya zama cewa ma'anan a dunkule take amma idan ka dauko ɗayan ka hada to sai ta ƙara faɗaɗa ma'anar wancan a wato ma'anar wancan da ake magana akai min jihati zahiri wa tilawa wato ta fuskoki ta fuska wanda yake a bayyane da kuma fuskan tilawa da aka sai ce to fa amma min jihati al-mafhumi bihima fa huma muttafaqatani yace ta yadda za mu fahimce su kuma to dukansu guda biyu kira'o'i ne ingantattu waɗanda aka yi ittifaki a kan ingancinsu wa zalika anna man akhbara an shakhsin annahu wa ala ghayrihi liqa'a bi mawdi'in min al-mawadi' fa ma'lumun anna al-maw'uda zalika wa'ada sahibahu min liqa'ihi bi zalika al-makan shine abinda ka kawo yace abinda muka sani shine duk wanda yayi mu wani alƙawari cewa za mu hadu a waje kaza to abinda za mu sani shine shi ma wanda aka masa alƙawarin za a hadu da shi din shi ma yanzu ya dau alƙawari cewa zai zo kenan dan haka wannan yayi alƙawarin cewa zan zo kai ma kai alƙawarin cewa zaka zo yaddan da kai cewa eh za mu hadu ya nuna cewa eh zaka zo kenan dan haka zan zo zaka zo kaga dukan mun yi majunanmu alƙawari mislul ladhi wa'adahu min zalika sahibuhu gurgurdin abinda shi ma abokinsa yayi masa alƙawari idza kana wa'adahu ma wa'adahu iyyahu min zalika an ittifaqin minhuma alayhi idan ya zama cewa abinda yayi masa alƙawari na wannan an yi wannan alƙawarin ne bisa yarjejeniya tsakanin su to sai yace wa ma'lumun anna Musa sallallahu wa salamuhu alayhi lam ya'iduhu rabbuhu tura illa arida Musa bidzalika abu ne sananne cewa annabi Musa alayhi salam ubangijinsa bai masa alƙawarin cewa za su hadu a duri saina ba za su gana da Allah ba wai za su hadu munajati na zati da zati ba shi zai je wajen za kuma su tattauna da ubangijinsa su gana da ubangijinsa ba tare da ya ga Allah ba dan haka to alƙawarin da Allah ya masa cewa za ka zo za mu tattauna da kai za mu yi munajati da kai ya nuna cewa shi ma annabi Musa ya yarda cewa zai ji ya yarda sai ce dan haka a iz kana Musa ghayra mashkukin fihi saboda annabi Musa ai bai korafi ba da aka ce an masa alƙawari bai yi korafi ba annahu kana bi kulli ma amara Allahu bihi radiyan saboda duk abin da Allah ya umarni da shi to annabi Musa ya yarda kaga yanzu ko sallah ce misali
ku da azumi duk yanzu mun yadda da umarnin Allah da yace mu yi azumi dan haka mun dau mu Allah alƙawari cewa za mu yi azumi tunda ya ce mu yi shi kuma ya mana alƙawarin cewa duk wanda ya bi umarninsa yayi azumi to ga sakamakon da zai bashi cewa mala'iku alƙalamin su yayi kadan da ya rubuta ladan mai azumi Allah da kansa yake bada ladan kaga kenan yanzu alƙawarin da ke tsakanin mu da Allah shine mu yi azumi ya ba mu lada mu yi azumi ya ba mu lada shine fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu haka annabi yace Allah baya gajiyawa wajen ba ku lada har sai kun gajiya wajen yin aiki in dai kun yi to Allah zai ba ku lada wannan shine alƙawarin da ke tsakanin mu da Ubangiji kaga yanzu misali kafiri wanda yake imani da Allah yake imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama balle yayi sallah balle yayi azumi shi babu wannan alƙawarin tsakanin shi da Allah saboda shi bai yadda da alƙawarin da Allah ya masa ba bai gamsu ba saboda haka bai karba ba daga tsakaninsa da Allah babu alƙawari mu yanzu tsakanin mu da Ubangijin mu ne akai akwai alƙawari wanda muke roƙon Allah ya ba mu ikon cikawa shi Allah bai saba alƙawari in dai ka cika to zai cika maka nasa wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum daka yace wa ila muhabbatihi fihi musari'an annabi Musa kuma game da kaunar Allah da soyayyar Allah mai gaggawa ne wa maqulun anna Allah ta'ala lam ya'id Musa zalika illa wa Musa ilayhi mustajib mun san cewa Allah ta'ala bai yi ma annabi Musa wannan alƙawarin ba sai dan annabi Musa wato yana mai amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana zalika kadhalika to in ya zama haka ne wa iz kana zalika kadhalika in dai ya zama haka ne to ma'lumun anna Allah azza zakarahu anna Allah azza zikruhu qad kana wa'ada Musa tur to ya zama Allah wanda ambatunsa ya daukaka mai girma da daukaka yayi ma annabi Musa alƙawari cewa za su yi miƙaƙi za su yi munajati da Allah a turi saina wa wa'adahu Musa liqa'a shi kuma annabi Musa ya masa alƙawarin cewa zai halarci wajen Allah ya masa alƙawarin cewa zan yi magana da kai shi kuma annabi Musa ya alƙawarin cewa zai halarci go kenan in shi annabi Musa ya cika nashi alƙawarin na cewa zan halarci wajen to yayi wa aufu bi ahdi kenan ya cika alƙawarin da ya ma Allah in yazo kuma to sai su yi magana da Allah ufi bi ahdikum kenan ni kuma in ji Allah zan cika alƙawarin da nayi فكان الله عز ذكره لموسى واعدا مواعدا sai zama Allah madaukakin sarki wa'idan muwa'idan ne shi ga annabi Musa yayi alƙawari ma annabi Musa annabi Musa kuma yayi masa alƙawari da haka yayi ma annabi Musa alƙawarin lahul munaja yayi masa alƙawarin cewa zai gana da shi alattur wa kana Musa li rabbihi wa'idan muwa'idan lahul liqa sai zama cewa annabi Musa shi kuma yayi Allah ya masa alƙawari kuma yayi ma Allah alƙawarin cewa zai halarci turi saina dan haka sai malai ya ce fa bi ayyil qira'ataini da kowace qira'o'i guda biyun nan min wa'ada wa wa'ada ko ka ce wa idh wa'adna ko ka ce wa idh wa'adna qara' al-qari fa huwa lil haqqi min dhalika min jihati at-ta'wili wal lughati musibu yayi daidai ta hanyar tafsiri hakanan a lugha a larabci ma bai kuskure ba yayi daidai lima wasafna min al-ilal qabl saboda dalilan da muka kawo a baya to malam ya kawo bayani yayi magana ne cikakke akan waɗanda suke karantawa da wa idwa adna saboda shine yafi iskali wancan wa idwa adna dama mun yi bayani cewa Allah ne maka alƙawari kai baka masa alƙawarin komai ba to wa idh wa'adna wannan shine fi iskali to kai me kake da shi da zaka yi wa Allah alƙawari kaga akwai iskali to shine sai malam ya mana bayanin shi billah billah cewa ai Allah san da yayi alƙawari da kai cewa aljanna da yace zai baka aljanna ai ba cewa kai bacci ko ka tashi ka shiga aljanna ba sai ce yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya ce na yi ciniki ni da muminai tsakanina da muminai na sayi dukiyoyinsu na sayi rayukansu gaba ɗaya rayuwansu kaf na saya me za ka ba su Allah ya ce zan ba su aljanna kaga kenan sai ka ba mu Allah komai naka shi kuma sai baka bi shi kuma sai baka aljanna ba cewa kawai za ka yi Ubangiji sani cikin 'yan aljanna kawai ka wayi gari da an busa ƙaho kawai a ce maka a kara maka Allah kama hanya ka tafi aljanna ba ai ba zai yi bai sai kai aiki kamar yanda ai alƙawari ne tsakaninka da Allah yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab in yaso sai kowa ya kudi amma me yasa yace a tashi ai hozili a tashi wancan ya tai kasuwa wancan ya tai gona wancan ya je yayi noma wancan ya ce ya tafi yayi kiwo wancan yayi kaza huwal ladzi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi shine sanya muku kasa ga tanan shimfidaddiya daka ku tashi a sassan kasa can da can can da can ku nemo arzikin Allah kowa ya je ci arziki fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah kaga Allah yayi Allah bai alƙawarin cewa baraka yi kudi ba ba wanda Allah ya masa alƙawari tsakaninsa da shi Allah cewa zai mutu a talaka to amma inda Allah ya so duk wanda ka ganshi da kudin nan da manya-manyan shaguna a kasuwa da manya-manyan kantoci da manya-manyan motoci da manya-manyan tireloli inda Allah ya so tun ran da aka haife shi zai samu wannan kudin in Allah ya so ba sai ya je yayi wata wahala ba amma Allah sai ya sanya sharadi cewa inda kana son arziki to ka tashi ka nema shine alƙawarin da ke tsakaninka da Allah baka zaunawa a gida kace in ka so in Allah ya so sai ya azurta ka wannan yana daga cikin aqidan ahlus sunna aqida ce babi ne mai karfi a aqida akwai al-akhdhu bil asbab shine ruko da sababi ai zaka gane cewa kuma sababin ba shi yake azurtawa ba saboda duk sababin da kaga wani mutum ya rike ko wata sana'a a lokaci kadan yayi kudi zaka samu wan akwai wanda wannan sana'an da yake ya girma mahaifin wancan a wannan sana'a bal ma wata kila ba mamaki tun kan a haifi mahaifin sake wannan sana'ar amma shi har yanzu bai kudi ba har yanzu bai arziki ba bai da kokeke amma wani ya zo a dan shekara 3 4 yanzu yana da motoci ya nuna kenan ba sababin ne yake azurtawa ba sannan yadda zaka ga wani na da mota in ka bibi sababin arzikin sa sai ga wani ma yana da irin wancan motan amma ba ta wannan sababin yabe ba ba ta wannan sababin yabe ba wani ya samu mota ne ta hanyar kasuwa wani ya samu motan sa a aikin office wani yayi noma ya sayi mota wani yayi kiwo ya sayi mota wani yayi kaza wani gadon motan aka bar masa wani kyautan motan aka bashi wani kaza kowa da yanda ya samu nashi kowa da yanda ya samu kenan kaga ashe ba sababin ne yake bayarwa ba Allah ne yake bayarwa amma ya ce ne kai riko da sababi saboda karka zauna ya zama kana da mutacciyar zuciya haka annabi ya ce i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa la ku tashi ku yi aiki kowa Allah ya sauwake masa abin da ya halicce shi dan shi to wannan shine a bayani akan abin da ya shafi kalman wa adina abu na gaba shine Allah ya ce wa idh wa adina musa ku tuna sanda muka yi alƙawari ma annabi Musa ko ya zama mun yi alƙawari ma annabi Musa shine wa'adina wa ko ya zama wa'adina mun yi alƙawari tsakanin mu da annabi Musa ya zama cewa wa'adina mun masa alƙawarin ga abin da zamu masa wa'adina kuma mun masa alƙawarin zamu masa shi ma yayi alƙawarin ga abin da zai yi kamar yanda muka yi bayani kowace kira'a daya ka dauka a ciki kira'a ce mutawatira kuma ta tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kalmar Musa suna ne daga cikin sunayen wato sunan annabi ne daga cikin ulul azmi minar rusul daga cikin annabawan Allah manzanni masu girma masu daraja masu matsayi a wajen Allah wanda malamai suka ce shine annabin da sunansa yafi yawa a cikin alqur'ani Allah ta'ala ya ambace shi sau 116 a cikin alqur'ani da haka annabi ne mai daraja manzo ne mai matsayi a wajen Allah Allah ta'ala ya wato Allah ta'ala ya keɓance shi da wata falala wanda a cikin annabawa babu wanda ya samu wannan falalan da ya samu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya samu sama da nashi tunda shi annabi har ya isa fadan Allah shi kuma annabi Musa sun gana da Allah ne a turi saina taka Allah ya yi magana da Allah Allah ya yi magana da annabi Musa kai tsaye ba tare da wani tsakatsaki ba sai dai annabi Musa bai ga Allah ba a duniya amma dai Allah ya yi magana da shi wa kallama Allahu Musa taklima tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah cikin su Allah ya ce akwai wanda mun yi magana da shi yayi magana da Allah shine annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya yi magana da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam to kalmar Musa malamai suka ce yare ne wanda yake ba larabci ba, shi yasa suna ne wanda yake la yansarif, suna ne wanda yake baya juyawa. Sunan da aka ce la yansarif shine duk sunan da baya daukan kasira, baya daukan jarra, koda an kai inda ya kamata a masa kasira sai dai a sa masa fataha, to ya zama suna ajami, ya zama sunan ba balarabi bane. Kamar misali kaga Musa, a ka'idar larabci idan suna yazo a matsayin fa'il shine wanda ya aikata aikin, to yana zuwa ne marfu, yana zuwa ne da dhamma. In yazo a mansubun maf'ulun bihi wanda aiki ya fada kansa, to yana zuwa ne da fataha. Sannan akwai harufan da din suka gabaci suna sukan sa sunan ya zama mai kasra, sune huruful jar. To kaga Musa duk inda yazo yana zuwa ne a Musa, baya canzawa ko a fa'il ko a maf'ulun bihi, ko inda ya kamata yazo da dhamma zai zo ne a Musa, inda ya kamata yazo da fataha nasba kenan zai zo ne a Musa, inda ya kamata yazo da jarra zai zo ne a Musa. Kaga suna ne ajami, kamar suna Ibrahim, kaga Ibrahim yana daukan dhamma, yana daukan fataha, amma baya daukan kasra, yana daukan rufa da nasba baya daukan jarra. Shi yasa zaka ga duk irin Isma'il, irin Ishaq, irin Yaqub, Yusuf, Yunus da sauransu, kaga shi yasa zaka ji Allah ya ce kul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima. Kaga ala yana cikin huruful jar, ya kamata duk sunan da ala ya rigaye shi ya zama mai kasra, kace alal maktabi ko alal maktabati, kaga ya zama kenan sunan ya zama da jarra, irin su fi, irin su ila, irin su min. Ina fata an fahimta. Da haka ya kamata ya zama ala ibrahimi ne, amma saboda suna ne ajami ba zai zama ibrahimi ba, sai zai zama ibrahima. Sannan sai ya ce wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba, kaga na gaba sai ya ce me wal asbati, kaga al asbat da yake suna ne larabci ne, kaga ya dauki jarra, sai aka kira shi da wal asbati ba a ce wal asbaba ba, kamar yadda aka ce ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'quba, sai aka ce wal asbati. Saboda haka Musa ma to suna ne da ba larabci ba, haka ne Isa suna ne wanda yake ba larabci ba. Amma kaga misali kamar a ce Abubakar, kaga wannan larabci ne, da aka ce jaa Abubakar ra'aitu Ababakar marartu bi Abi Bakar, kaga duka ya dauka saboda larabci ne shi. Kamar a Hausa ne a ce a kamar kace ka dauki misali sunan dan ladi a Hausa, in ka dauko shi ka sako shigo da shi cikin larabci, to daidai yake da wayannan sunan su Musa, su Isa, su Ibrahim, dukan sunaye ne ajamai ba larabci bane. Kaga duk inda indai zaka sako dan ladi misali a cikin larabci, to duk inda yazo ko a ko inda ya kamata ya dauki rufa ko nasba ko jarra dole ne ya tsaya a dallarin sa, ba zai canza ba. Zaka ce ja a dallari, ba zaka ce dallado ba, saboda kamar da shi fa'il, ko ka ce ra'aitu dallada, kaga ba zai yi ba, dole haka zaka karanta shi. To haka yake Musa din ma, to da anan da ya kamata wa'adina Musa, ko misali mun dauki ra'an wa'adina Musa, to anan ya zama maf'ulun bihi ne. Fa'il din shine na din mu shine wa'adina, kaga ya zama wa'adina fi'lu madin kenan, a wanda ya zama a majzum ne fi muhalli, wato fi muhalli rafi, fi muhalli nasb kenan, wallahu ta'ala alam. Daka to sai malamai suka ce to wannan Musa yare ne na kibdanci, kibdanci to kalmomi guda biyu ne suka hadu, suka hada Musa, shine kaga mu da kuma ainihi ne, ya ainihi sunan Musha ne, mu sha, mu kalma ce, sha kalma ce. Menene ma'anan mu a wannan yaren? Shine alma, shine ruwa, sha shine shajar, bishiya, kaga mu sha ma wa shajar kenan, ruwa da kuma bishiya. Da aka sai aka mai da shi sai zama Musa. To Imam al-Qurtubi yake cewa to an kira annabi Musa alaihi salatu wassalam da wannan sunan ne lokacin da mahaifiyansa ta sanya shi a cikin akwati, sannan take tsoron kar Fir'auna da mutanansa su kama shi su yanka shi, sai ta sanya shi a cikin akwati, sannan kuma ta jefa shi a cikin mi, a cikin teku. Kaga shine an iqdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, sashi cikin akwati sai ki jefa shi a cikin ruwa. Kaga akwatin an hada shi ne da me, da katako. Saboda haka kaga shajar katako an samu shi ne daga bishiya, sannan sai aka jefa shi a cikin ruwa. Kaga yanzu yana cikin abu guda biyu, yana cikin katako kuma yana cikin ruwa. Daga shi yasa sai zama sunansa ya zama mu shama wa shajar, ya zama ma wa shajar. Daga wasu malamai suka ce ta jefa shi ne a cikin kogin Nil, dan haka a na'am, saboda haka wasu malamai suka ce ta jefa shi ne a cikin kogin Nil, a yayin da waɗanda suke masu aikin Fir'auna sun zo suna wanka, wasu suna kamun kifi, wasu suna kaza, sai suka ga akwati ya zo, suka dauke shi suka kai shi zuwa ga Fir'auna. To ya aka yi ba a san sunan shi ba, da haka yanzu sai aka sa masa sunan inda aka samu shi, an same shi a cikin akwati kuma a cikin ruwa. Da haka sai aka sa masa Musa, sai zama Musa alayhi salatu wassalam. To sannan a na'am, wasu malamai suka ce to sunan annabi Musa alayhi salatu wassalam shine Musa ibnu Imran ibnu Yahsir ibnu Qahath ibnu Lawi bin Yaqub Isra'il alayhi salatu wassalam ibnu Ishaq ibnu Ibrahim Khalilullah. Wannan shine salsalansa zuwa ga annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Da haka Allah ta'ala ya ce wa idh wa'adna Musa, ku tuna sanda muka yi alƙawari ma annabi Musa alayhi salatu wassalam, muka yi alƙawari da annabi Musa 40 laylatan, cewa za mu gana da shi na tsawon dare 40, za mu tattauna da shi na dare 40. To dare 40 suka ce malamai suka yi magana akan a malamai sun yi magana akan cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa idh wa'adna Musa 40 laylatan shine mun yi alƙawari da annabi Musa cewa randa daga yau zuwa kwana 40, ka kirga kwana 40, to randa dare na 40 ya cika, to a lokacin za mu gana da kai. Wannan ita ce fahimtar a wasu malamai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ne idh wa'adna Musa 40 laylatan, sanda muka yi alƙawari da annabi Musa na tsawon dare 40 shine za mu gana da kai, amma sai bayan kwana 40. Da haka za ka zo mana ala ra'sil 40, randa dare 40 ya cika, to a ranar za mu yi magana da kai. Ka kamar in ce maka ne daga yau zuwa kwana 40, kamar misali ne in ce zan maka kaza, amma ka bani kwana 40. Kaga abinda nake nufi shine kar ka tambaye ni kafin kwana 40, in kwana 40 yayi kuma kana iya tambaya ta, zan iya baka ko zan iya yi maka kaza da nayi maka alƙawari. To wasu daga cikin malamai sai suka ce to 40 laylatan din nan, 40 laylatan da Allah subhanahu wata'ala ya ce yana nufin Dhulqa'da da kuma kwana 10 na farkon Dhulhijja. Kaga Dhulqa'da kwana 30 da kwana 10 na farkon Dhulhijja sun cika kwana 40 kenan. Da haka sai zama cewa wa idh wa'adna Musa 40 laylatan, tuna sanda muka yi alƙawari da annabi Musa cewa za mu gana da shi, za mu tattauna da shi na tsawon kwana 40, shine wato ainihin daga yau farkon watan Dhulqa'da zuwa ranar 10 ga watan Dhulhijja, zuwa ranar 10 ga watan Dhulhijja. Sannan haka nan akwai ruwayan da ta zo daga Ibn Ishaq mai littafin sira wanda ya kawo a cikin sirarsa yace wa'adallahu Musa hina ahlaka fir'auna wa qaumahu wa najahu wa qaumahu 30 laylatan. Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari da annabi Musa lokacin da ya halakar da fir'auna da mutanansa, ya tseratar da annabi Musa da mutanansa, to sai ya masa alƙawarin 130 cewa za mu gana da kai bayan 130 daga yau kenan zuwa kwana 30. Thumma atamma habi ashirin, sannan daga baya Allah sai ya ƙara kwana 10 sai ya zama kwana 40 kenan. Fatamma miqatu rabbihi 40 layla, sai zama alƙawari tsakaninsa da Allah zai gana da Ubangiji sai zama dare 40. Shine wa wa'adina Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Mun yi alƙawari da annabi Musa na tsawon dare 40 sai muka ƙara wa atmamnaha bi 20 sai muka cika da dare 10 sai zama fatamma miqatu rabbihi 40 layla, sai zama miƙati ko alƙawari na tattaunawa tsakaninsa da Ubangijinsa ya zama dare 40. Daka yalqahu rabbahu fiha ma sha'a, zai yalqahu rabbahu fiha ma sha'a, Ubangijinsa zai gamu da shi a wannan dare gurgurdan yanda yaso. Wannan shine alƙawarin da annabi Musa suka yi da Allah. Wastakhlafa Musa Haruna ala bani Isra'il, annabi Musa sai bar kaninsa ko a wansa kamar yadda muka ji a baya cewa an haifi annabi Harun da shekara daya, shekaran gaba aka haifi annabi Musa. Da haka annabi Musa sai ya bar uwansa Harun cewa ya kula masa da banu Isra'ila. Wa qala, sai yace inni muta'ajjilun ila rabbi, ina mai gaggawa na inje in tattauna da Ubangijina. Fa khulufni fi qaumi, kaje ka wato ainifin wato ka tsaya mun ka kula da mutane na. ولا تتبع سبيل المفسدين, كلك بهنيا مبلتا. فخرج موسى الى ربه متعجلا للقيه شوقا اليه, النبي موسى سي ياي سوري ياي غغاوا دمي سبوده ينا شوقين حدوا دا اوبنجينسا. وقام هارون في بني اسرائيل ومعه السامري يسير بهم على اثر موسى ليلحقهم به, سي بر النبي هارون عليه السلام ya kula da banu Isra'ila tare da shi akwai Musa Samiri dan wato ya jagorance su har su je su haɗu da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Da haka wasu malamai suka ce wannan shine ma'anan wa idwa alina Musa 40 layla. Allah ta'ala ya samu dace. To ina jin zamu tsaya akan wannan gaban, in Allah ya kai mu gobe zamu sake maimaita saboda ayan tana da gabobi masu yawa wanda kuma ya kamata mu bi su a daki daki dan mu fahimci me Allah subhanahu wataala yake so ya bayyana mana gurgurdan abin da Allah ya so. Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya sa alkhairi cikin abin da muka karanta, Allah ya ba mu ladan abin da muka karanta kusakurin da muka yi, Allah ya fi mana. In Allah ya kai mu gobe zamu sake maimaita ma'anan ma'anan 40 laylatan insha Allah kafin sai mu je gaba. Allah ta'ala ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.